إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هكا الأشكي كنسا يوم نرى نربيه قوت رمضان شكرا تدور لريه لتلاتين ترى لهجرا من ذو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لغا مكة زوى مدينة وشتيري لرانا رشاتكوس قوتن بير شكرا تدبو بيو دشاتكوس دايفر عن نبي عيسى عليه السلام. أشيغ من كراتم من تفسير القرآن من أتكين سورة التوبة إن دا كراتم ديغا باتجيا نكت آية أكان آية تتلاتين دا بيو زام تاشي أيو أكان تتلاتين دا أكو محدا دا تتلاتين دا قدو دا تتلاتين دا بيار kamar yadda muka saba kafin bayani akan ayoyi mukan saurari karatun bakin su malam bismillah.
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحباب والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل والذين يكتمون الشهر والفطرة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون.
ما شاء الله تبارك الله. الله سبحانه وتعالى يكشف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ma'anar wannan aya a takaice, Allah ya ce huwa allazi arsala rasulahu, Allah shi ne wanda ya aiko manzansa annabi Muhammad, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, bil huda da littafin alqur'ani, wanda shi ne shiriya ga mutane da bayin da suke jin tsoron Allah, wa dinil haq da kuma addini na gaskiya shine addinin musulunci. ai ko manzon Allah da Allah subhanahu wataala yayi da kuma bashi littafin alqur'ani a matsayin shari'a ga bayi da zabar addini na gaskiya da turo shi da shi Allah yake da yuzhirahu ala ad-din kulli Allah yayi haka dan ya daukaka ya bayyanar da addinin musulunci akan dukkan addinan da ba shi ba ya bashi rinjaye ya wato ainihin daukaka shi sama da kowane addini da ba na Allah ba bayan haka Allah yake cewa walau karihal mushrikun koda arna kinki haka koda arna mushrikai ba sa son haka ba yadda suka iya da abin da Allah ya nufa nufin Allah ya kire nasu ya fi karfin nasu nufin ma'anar wannan aya ta salo mai fadi da Allah subhanahu wataala yace huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq malamai suke cewa abin da ake nufi da huda a cikin wannan aya shine alqur'ani mai girma Allah ya kan kira shi da alhuda shari'a kamar yadda ya ambata ka a gurare daban-daban cikin alqur'ani Allah yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan Allah yace watan ramadan wanda Allah ya fara saukar da alqur'ani a cikin sa sai Allah yake cewa a cikin wannan wata da ya saukar da alqur'ani shi alqur'ani sai ce hudan linnasi shari'a ne ga bayin sa mutane wa bayyinatin min alhuda kuma hujjoji ne da dalilai da suke bayanin menene shari'a wal furqan kuma alqur'ani littafi ne da ke rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin daidai da ba daidai ba bayan haka da Allah ya ce wa dinil haqq wanda kafin haka Allah subhanahu wataala ya ce alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin wannan littafi alqur'ani shari'a ne ga masu tsoron Allah waɗannan ayoyi da ma wasu suke tabbatar da cewar da Allah ya yi huwa alladhi arsala rasulahu bil huda ina nufin alqur'ani da ya saukar wa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewar wa dinil haqq da kuma addini na gaskiya addinin gaskiya shine addinin musulunci addinin da Allah baya karbar wani addini ranar alkiyama ba shi ba Allah yake cewa inna ad-dina inda Allah al-islam haqiqa ad-din na gaskiya gurin Allah shine musulunci kamar da ke cikin surata Ali Imran aya ta 19 har wa yau a da cikin wannan aya ta Ali Imran aya ta wato ainihin 85 Allah subhanahu wataala yana cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addinin yi wanda ba musulunci ba da yake nufin ya kusanci ubangiji ko ya je wa Allah da shi ranar alkiyama Allah ya ce falan yuqbala minhu ko ya zo da addinin da ya zo da shi ba za a karba ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma a ranar alkiyama a lahira ina daga cikin bayin da suka yi asarar rayuwar su duniya da lahira dan ba su je wa Allah da abin da zai karba ba bayan haka har wa Allah subhanahu wataala cikin suratul maida aya ta 3 yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na cika muku addinin ku kuma na cika muku ni'ma ta gare ku kuma na yarda da addinin musulunci kadai shine addini gare ku to ne yake tabbatar da cewa da Allah yake wa dinil haqq da addini na gaskiya to yana nufin musulunci domin shine addinin da Allah ya yarda bayi Allah yake da yuzhirahu ala ad-din kulli Allah ya aika manzo sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da kuma addinin musulunci dan ya wato ainihin daukaka addinin sa na musulunci akan dukkan wani addinin da ba shi ba walau karihal mushrikun koda kuwa arna sun ki haka wasu malaman suke cewa da Allah subhanahu wataala ibanin da yuzhirahu hu dan ya daukaka shi wannan wakilin suna na shi zuwa ga me take komawa a aya kin tana komawa ne zuwa ga shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da Allah yace huwa allazi arsala rasulahu shine wanda ya aika manzansa ce liyo dhirahu dan ya daukaka manzan hudin tana komawa zuwa ga shine ko ku a'a wannan hu tana koma ne zuwa ga addini wa dinil haqq da Allah yake huwa allazi arsala rasulahu bil huda yake wa dinil haqq da kuma addini na gaskiya to li yuzhira dai ya daukaka shi addinin da Allah ya aika manzo da shi ala addini kulli akan dukkan wani addinin da ba shi ba saboda haka malaman suke magana cewa in an ce yana koma ne zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to Allah ya yi haka dan ya tsinka yadda manzo akan dukkan sauran addinai yayi bayani ga masu addinan cewa ga addinin da yake na gaskiya ga kuma wanda yake ba na gaskiya ba sai zaman to ya dauka manzo akai shine alƙalin da yake hukuncin cewa wannan addinin shine ne daidai wannan ba ne daidai ba la yuzhirahu ala ad-din kulli saboda haka idan kuma an dauke shi kamar yadda mafi yawancin malaman tafsiri suka tafi akai cewa wannan la yuzhirahu hudin tana koma ne zuwa ga addini dan Allah ya daukaka addinin musulunci akan dukkan addinan da ba shi ba wanda tace fasarar da tafi cikin fasarorin malamai akan abin da ya shafi komawar wannan wakilin suna zuwa ga addini ko zuwa ga manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad Allah ya ji kansa da rahama ya rawaita hadisi wanda karbu daga sahabin Annabi Al-Miqdad ibn Al-Aswad Allah ya yarda da shi yake cewa naji manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala shi yace babu wani gida a ƙauye ko a birni da ke ban ƙasa face sai kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah da ke bayani akan me musulunci ta ratsa ta shiga wannan gida in ma kaka bai yi a gidan ba to uba zai in ma uba bai yi ba to ka jiji ka yanayi saboda haka addinin musulunci Allah zai daukaka shi akan dukkan addinai kaga ya shiga inda da babu shi kuma ya kawar da addinan da ake kai gurbatattu a inda ya shiga shine da yuzhirahu ala ad-din kulli haka zai zama Allah ya daukaka addinin musulunci akan sauran addinai yarin da dukkan wani addinin da ba shi ba bayan haka wannan aya tana dauke da fa'idoji da fiqhu da take koyar da mu daga ciki tana sanar da mu cewa manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama aikakke ne daga Allah Allah ne ya aiko shi ba shi ya tsaga cewa shi manzo bane huwa allazi arsala rasulahu Allah shine wanda ya aika manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayan wannan sako na biyu wannan aya tana sanar da mu cewa addinin da yake na gaskiya karɓaɓɓe a gurin Allah shine addinin musulunci dukkan wani addini da ban shi ba bata ne Allah ba zai karɓe shi ba sannan wannan aya tana sanar da mu cewa Ubangiji Allah subhanahu wataala zai rinjayar da addinin musulunci akan dukkan addinai gurbatattu da ke ban ƙasa kamar yadda wannan aya take sanar da mu cewa nufin Allah zartacce ne akan dukkan wani nufin da ba nasa ba in Allah ya nufi abu ko ana so ko ba a so sai ya wanzu sai abin ya wakana da haka yace walau karihal mushrikun bayan haka sai Allah subhanahu wataala yace
ya ayyuhalladhina amanu فيأمرون أقوال الناس بالبغي ويصدون عن سبيل الله والذين يكسبون الشهر بالكفر والإثم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da kira ga bayinsa mu'minai yace ya ayyuhal ladhina amanu inna kathiran min al ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwal an nas bil batil wa yasudduna an sabilillah وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ الله سبحانه وتعالى yake cewa dangane da ma'anar wannan aya a takaice ya ku wadanda kuka bada gaskiya da Allah kuka bada gaskiya da manzon Allah kuma kuke aiki da dokokin Allah ku ji ku kiyaye ku sani inna kathiran min al-ahbari haqiqa da yawa da dama mafirin jayi daga malaman yahudawa war ruhban haka kuma mafirin jayi daga masu ibadar kristoci da ya'kuluna amwalan nas tabbas suna cin dukiyar mutane suna karɓar kudaden mutane ba tare da haƙƙi a shari'ance ba bisa tsarin dokokin Allah bil batili ta hanyar barna ta hanyar da bata dace ba kamar karɓar wato cin hanci daga wajen mutanen don a faɗa musu fatawar da ba ita ta dace a faɗa musu ba kamar yi musu dabaru a ce tattara kuɗi za a yi wani aiki na Allah don taimakon addinin Allah in an tattara su da aka tattara wasu buƙatunsu su sa aljihunsu wannan abin da suke yi Allah yake faɗa wa mu'minai cewar sani shine abin da suke kai ba girin ba taimai za ku gansu haka sun shigar da za ta birge ku suna tafiya da kamar wato masu nutsuwa da sanin ya kamata amma kansu kawai suka sani ba addinin Allah ne a gabansu ba Allah ya ci gaba da cewa wa yasudduna an sabilillah kari akan haka kuma suna wato hana bayin Allah daga bin tafarkin Allah su ba su shiga addinin Allah sun bi shi ba kuma ba su bar wasu sun shiga addinin Allah ba don haka sun kisi kuma sun hana wasu su yi suna tsare bayi daga wato bin hanyar Allah madaidaiciya sannan bayan haka sai Allah ya bai da cewa walladhina yaknizuna adh-dhahaba waɗanda kuma suke taskake dukiya da ta shafi zinari walfidda da azurfa ma'ana dai dukiya a dunkule ko ma dai wace irin dukiya ce ta shafi wato zinari da azurfa ɗin ne ko ko abin da ya shafi dabbobi ne ko kadarori waɗanda suke wato taskake su wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da wannan dukiya ta hanyar neman yardar Allah subhanahu wataala ta salam bayar da zakkar wannan dukiya to Allah subhanahu wataala ya ce da manzo ya labarta musu cewa tabashirhum bi azabin alim kai musu albashir da wata azaba a ranar alkiyama mai tsanani da za ta same su mai raɗaɗi da za ta riske su yi musu albashir da abin da zai bakanta musu rai ya munana musu domin aka ce za ka ci karo da azaba ai ba abin da zai daɗi ba ne a rai ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wa ta'ala ikirai mu'mina yace ya ayyuhal ladhina amanu inna kathiran min al ahbari wa ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil bayani Allah subhanahu wa ta'ala a wannan gaba ta wannan aya yake mana na halin mafi yawaicin malaman yahudawa in baka san halinsu ba Allah yake cewa to ga irin halayensu su da aka rada a matsayin wasu ababen bauta masu halatta abin da Allah bai halatta ba masu haramta abin da Allah ya halatta sun kishiyance Allah suna dora mutane akan abin da ba shi kenan ba to ana musu kallon wani abu ana musu kallon wasu masu kima da daraja to ku ji halayensu inji Allah mafi yawaicinsu da su da kuma mafi yawaicin masu gautar addinin kiristanci an ga sun tare a masallaci ana ga mutanen kirki ne mutanen arziki ne amma ba abin ba haka yake ba Allah ya ce la ya'kuluna amwalan nasi bil batil suna cin wato dukiyar mutane sakamakon an amince musu an saki ciki da su ana ganin suna Allah ne su ne suka fi kowa kusanci da dokokin Allah to amma ne kullum dabarunsu ga mabiyansu da sunan addini ya za su yi karɓa abin hannunsu ya za su yi surori abinda za su rora daga gare su saboda haka in ka ɗauki kuɗi ka bayar sai a maka fata wanda za su yi daidai da buƙata a tafi a haka in kuma wato an yi aka kwana biyu shiru taka ba ta kawo ka ba sai a ce to fa ya kamata ku tattara wasu kuɗaɗe domin ana so za a yi wani abu don ciyar da addini gaba al'amura sai ana yunkuri in ba ka ba da wato naka anan ba za ka ɗiba a can ba a san dai abin da za a gaya ma a gamsar da kai don a raba ka da abin hannunka to wannan shi ne abin da suke Allah yake faɗa mana haka halayensu ƙari a kan haka malam muhammad bin ali shaukan Allah ya ji kansa da rahama yake cewa tabbas haƙiƙa wasu daga cikin malamai na musulunci a yanzu da ma wasu zamuna daban-daban an wayi gari sun rikide suna koyi da malaman yahudawa da kuma masu ibadar kiristoci su ma mala yake cewa adadinsu ya fi gaban ƙirgawa ko lissafawa waɗanda sai dai mu ce Allah ya kawo ɗauki yake su ma sun bi irin sahun yahudawa ɓangaren malamansu da sahun wato masu ibadar kiristoci su ma sai a zo a tattara al'umma ganin yadda suka nutsu suka saki jiki da su waɗannan malamai kuma su ibada sai a tara su a ce ai ana lancin ana so za a wato samar da masallaci mai cin mutum 200 maimakon wanda ake da shi mai cin 30 ku tattara kuɗin a lancin ɗin a rasa inda kuɗin suka yi a tara ku a ce ai waɗannan bayan Allah da suka yi sauka alƙur'ani kunji da aka yi saboda haka abin da za su ci ba wani lokaci haka dai ake ɗan daddafawa saboda haka ana da buƙatar tallafinku don samar da inda za su ci gaba da karatun alƙur'ani nan a masa rumfa a ƙayata shi don su sake su ta wato su ci gaba da karatun alƙur'ani in kuka tattara sai ku ji shiru babu rumfar babu kuma ci gaba da yadda za a yi amma ku kun san kun ba wani ya san ya ba ta na kaza kuma ya ji alat an makin kuɗinsa wani ya ba da kaza hannu da hannu an karɓa an je ma wani lokaci garin rabon an tafi police station rigima ta tashi wani ya ɗiba da yawa wani an ba shi kaɗan to irin waɗannan abubuwan yake cewa abin takaici mu ma ya faru cikin al'ummar musulmi Allah ya kiyaye mu sannan malam yake ce bayan haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa yasudduna an sabilillah kuma su waɗannan wato malamai na yahudawa da kuma masu ibada na kiristoci suna wato tsare bayan Allah mutane daga bin tafarkin Allah madaidaici wanda shine addinin musulunci Allah ya cigaba da cewa wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim a wannan gabar hukunci Allah subhanahu wata'ala yayi ga manne wanda ya kunshi musulmi ya kuma kunshi ahlul kitabi ma'ana da ya kunshi dukkan baki din a farkon ayar ana magana akan malaman yahudawa da masu ibadar kiristoci ga irin ɗabi'arsu da halayensu wanda mun ji malam yake cewa mu ma an waye gari wasu suna bin turbar da suke kai to idan ka dawo kuma ƙarshen ayar sai Allah kuma ya hukunci da ya game kowa da kowa cewa waɗanda suke tattake dukiya daga cikin al'ummar musulmi da masu tattake dukiya daga cikin yahudawa da kiristoci ba tare da sun fitar da haƙƙin wannan dukiya na zakka ba ba tare da wato anan sun fitar da haƙƙin bayin Allah da ke cikin wannan dukiya da ke hannunsu ba imma abin da za su ciyar da ƴaƴa ko kuma iyali na tilas dole imma abin da ubangiji ya ce a taimaka wa marasa shi da shi imma abin da ya shafi wato zakkar dukiya da Allah ya ce dole a cire kaza daga cikin ta kai kaza a baya to ba sa haka to waɗanda suke irin wannan Allah yake cewa a musu albishir da azaba mai raɗaɗi a ranar alƙiyama malam muhammad bin ali shaukani Allah ya ji kansa rahama ya ci gaba da cewa a ƙarƙashin wannan aya malamai sun yi sabani game da dukiyar da aka bayar da zakata. Bayan an bayar da zakar, maƙudan kuɗin da suke nan bayan cire wani abu kaɗan daga cikinsu an bayar da zakarsa, shin in mutum yana aje da su za a kira su taska wacce take zama dalilin aiwa mai ita albishir da azaba ranar alƙiyama, ko kuwa wannan ba a kiranta taskar da ake azabtar da mai ita ranar alƙiyama? Yake cewa malamai sun yi saɓani a wannan gaba. Irin su Abu Dharr daga cikin sahabbai da ma wanda suke da fahimta irin tasa, amma dai shi ya shahara cikin sahabbai da wannan fahimta, ina ga duk mutumin da yake da dukiya da ta tsoro a kan buƙatarsa ta yau da kullum da zai yi, kana da abin da za ka ci a yau, da abin da za a girka, da abin da za kowa zai wadace shi, abin da ya tsoro a kai ita yan ka ajiye, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata, kai ma za ka ji a jikin ka ranar alƙiyama, kawai ka bayar, Allahn da ya baka yau zai baka gobe. An fahimta ko? To yana da wannan fahimta. Amma jumhurin malamai sun saba masa, kama da su sahaba annabi Abdullahi bin Umar, irin su Umar bin al-Khattab da dai wato dandazo na sahabbai, sun tafi akan sabanin haka cewa duk dukiyar da aka bayar da zakata, abin da ya wanzu bayan ba da zakar dan ka ajiye kana ci sannan a hankali kana buƙatunka na yau da kullum, ba a kiranta taskar da ake wa wanda ya aje ta albishir da wuta ranar alƙiyama. A wannan babu wani laifi a shari'ance, daidai ne dan wato anin ka rike baka bayar duka ba, ka ci gaba da mora kana amfani, wanda wannan fahimtar ita ce daidai. Kuma batun abin da ya shafi cewar masu irin wannan dukiyar da ake kiranta zakka ba sa ciyar da ita akan tafarkin Allah, malamai suka ce tafarkin Allah da ake buƙatar a ciyar da dukiya a kai shine irin waran wani abu a bayar idan za a fita yaƙi, na siyan makamai, na siyan guzuri da za a rike a tafi da shi wannan yaƙi da makamantan haka, da kuma abin da ya shafi ciyar da mabuƙata da Ubangiji subhanahu wata'ala yake a taimaka musu. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. سورة كون دقيقين ونا فدوك يسا بذاءة وتعانيهم تسكى تبلا عزب كل شيء. آه وانا ستكين إرم ونا بس بعد أبن دقاء يوكو ذرين ياكي فوس يمكا ميبا بس تشيد ما بقى تابا كما سنك باية ذاك دوك يا تشيني أبن دسكى تارا سكى أجي إكي زم مسو أبن يمسو أزابا رشيرانا القيامة. An karbo hadisi daga sahaba annabi Abu Huraira Allah ya yarda da shi, yake cewa hakika annabi tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce, babu wani mai dukiya da ta shafi zinare ko azurfa wanda wato an yi aka wayi gari bai fitar da haƙƙin wannan dukiya, ya iya ba da zakkar dukiyar ya'ya da iyali ma da suke ƙarƙashinsa tsitsi suke da shi, alhaji ƙanƙamo ne shi ya mafi ƙaro-ƙaro, ana magana mai hannun jarirai, to in akwai wanda ya faka shi ya faka, ikire a ci a gidan ma tashin hankali ne, ta cewar haƙƙi ne a kansa ya bayar a ci, wajibi ne ba in ya ga dama ba ne, ikire haƙƙin Allah a ba sauran mabuƙata da ke waje da suke da buƙata ya iya yi, ina ga in ya haka kuɗin ƙarewa za su wannan rashin fitar da su din shi ke zaunan masa da su a irin tasa fahimta. To mazo yake cewa wanda ya zama haka ba yadda za a yi haka ta faru da shi, face a ranar alƙiyama sai an wato ainihin baje wannan dukiya, an wato mai da ita tamkar ka ce wani faranti, ko an lailaye ta, an wato ainihin sarrafa ta ta salon da za a riƙa zuga ta a cikin wuta idan ta yi zafi, kamar yadda ake ɗaukan ƙarfe a sanya a wuta a maƙera ya yi ja saboda wuta, to haka za a riƙa bi ana ɗoɗana musu a goshinsu, ana ɗoɗana musu a bayansu, ana ɗoɗana musu a sauran fuskarsu da abin da ya shafi sassan jikinsu, gefe da gefe, dama da hagu, baya da gaba, haka za a riƙa ɗaɗana musu idan wannan wato dukiya ta su da aka zuga sai wannan ja sai zafi ta salance sai a sake zuga ta a sake sa ta tai jajawur a rika dauka a cigaba da dadana musu Allah ya kiyaye wannan hadisi ina fito mana da ma'anar abinda wannan aya take fada fa bashirhu bi'adhabin alim za a cigaba da yi musu haka a wannan yini na ranar alkiyama da tsawon yinin kwatankwacin wato shekara 50,000 sana shekara 50,000 sana shekara 50,000 duk sanda wannan wato ane dukiya tasu ta salamce daga zafin da aka sa ta tai sai a sake wato ane zuga ta a cigaba da dodana musu manzo yake cewa har Allah subhanahu wata'ala ya hukunci tsakanin bayinsa a nuna musu hanyar tafiya inda za su bi ko dai in sun ci sa'a sai ga wani abin kirkin da Allah ya karba irin jayen mummunan aikin da suka yi irin na hana zakkanan da makamantan haka a nuna musu hanyar tafiya aljanna bayan azabin da suka fuskanta in kuma abin ya zama wato la haula wala quwwata illa billah muninsa ya kai a nuna musu hanyar tafiya wuta a ce ku tafi ku ci gaba da dandanar azaba Allah ya kiyaye Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi da aka ce fa bashirhum bi azabin alim kai musu albashir da azaba ne da dadi wannan wani ban haushi ne Allah subhanahu wata'ala yake masa haka tun daga nan duniya yaya wanda za a tura cikin azaba kuma ce a masa albashir an ce albashirin ka sare kake za a faɗa maka wani abu mai daɗi ba wanda zai bakanta rai da kona zuciya ba to ana musu haka a matsayin isgile gare su ta surar wato al-mushrik wannan aya tana tare da mu'awwa kamar haka haramcin cin dukiyar mutane ta hanyar barna haramun ne ka ci dukiyar wani ba ta hanyar da Allah ya shar'anta ba ba kasuwanci ku kai ba ba gada kai ba ba kyauta ya maka ba ba sadaka ba ce a kai ka sai da kai kamar da hannunsa ka kwashi ko kai masa sani ko kuma ka yi masa wala ko wani abin da ya kama da haka na kowane lai to Allah subhanahu wata'ala ya haramta cin dukiyar bayinsa ba ta hanyar da ya shar'anta ba bayan haka wannan aya tana sanar da mu haramci tara dukiya a taskake ta ba tare da an ciyar da abin da Allah ya bukaci a ciyar daga cikinta ba wannan ma haramun kamar da Allah yake mana bayani horo da ukubar da ya tanada ga wanda suke taskake dukiya ba sa ciyar da ita akan hanyar Allah bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
yawma ma alaiha ilayhi yahin ma qadum wa yahdibakum wa yuhibbukum wa yuhibbukum hada ma kana tuqiyu
Allah subhanahu wa ta'ala ya cigaba da cewa yawma yuhma 'alayha fi nar jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun ma'anar wannan aya arana al-qiyama yuhma 'alayha fi nar jahannam Allah yace za a yi zigi a zaga wannan wato dukiya da waɗannan masu dukiya suka taskake a duniya ba su ciyar ba a cikin wutar jahannama wutar jahannama ita ce gurin da ake wato sanya wannan dukiya ta ɗau ɗumi ta yi zafi ta yi ja yadda za ta ƙona duk abin da ta tunkara Allah ya ce fatukuwa bi hajilahu sai a riƙa goga wannan dukiya da ta zugu da wutar jahannama a jikin goshinsu a fuskokinsu wa junubuhum da abin da ya shafi sassan jikinsu gefe da gefe dama da hagu jan gefen dama wajen al'aisar da gefen hagu an ɗaɗana maka a fuska a goshi an ɗaɗana maka a shiyar dama an ɗaɗana a shiyar hagu Allah yake cewa wa zuhuruhum haka na mata baya za a ci gaba ɗaɗana musu ma'ana ba wani sashi na jiki da za a bari an ɗaɗana ta gaba an ɗaɗana ta baya ta gefe da gefe duka gaba daya. Wannan abu da za a musu shine horo da ukuba da Allah subhanahu wataala ya tanada ga wanda ya tara dukiyar da bai fitar da zakata, baya fitar da haƙoƙi na titar da ke cikinta. Sannan bayan haka za a riƙa cewa da su ta salon tozartawa da wulaƙantawa da wato ainihin zargi a gare su. Bayan ana ɗaɗana musu ana cewa haza ma karsu. Wannan fa shine abin da kuka tattara kuka tara, shine abin da kuka tattake a duniya, ba ku ba da haƙoƙin da suke na tilas dole na wannan dukiya ba. Fa zuku ma kuntum taknizun, ke ku ɗanɗana abin da kuka kasance kuna tarawa, ga yadda tarawa ta zama muku, ga yadda wato ainihin abin da kuka taskaka ya zama muku na azaba. Allah ya tsare mu. Malam Abdulrahman bin Nasir al-Sa'di, Allah ya ji kansa da rahama, yake cewa a waɗannan ayoyi guda biyu Allah subhanahu wata'ala ina bayani game da wato juya wa da ɗan adam yake daga hanyar keke birkicewa da ɗan adam yake daga tafarkin da ya kamata ya kasance a kai na gaskiya dangane da abin da ya shafi dukiyar da ya mallaka. Ita haka tana faruwa da ɗayan abubuwa, ko dai wanda yake da dukiya kaga yana tafiyar da dukiyarsa ta hanyar barna, yana yin abin da ba zai dawo masa da wani amfani ba, kamar wanda zai riƙa ɗaukan kuɗi ina wato ainihin baiwa wanda za a zo a yi wasan kwaikwayo, a kwaikwayo wani abu na barna a kawo cikin al'umma da za a san shi ba a ɗora su a kai. Wannan kuɗi ba za su dawo da mutum amfani ba a duniyance, domin ƙimarsa ba za ta ƙaru ba sai dai ta ragu a wajen wanda suke da ƙima suka san meye abin da ake buƙatar bayan suka kasance a kai. Sannan a lahirance a gurin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɓalɓalta wa manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama al'umma da janwo wani abu da ba shi Ubangiji ke so ba ya su kasance a kai ba, an kawo musu sun aura sun yafa sun ɗauka suna yi. Da wanda zai riƙa ɗaukan dukiyarsa ina ciyarwa ta hanyar baiwa wasu su sha abin da za su yi maye su bugu su zama wato sun rasa hankali da Ubangiji yi musu baiwarsa don su tantance daidai da ba daidai ba, da gaskiya da ƙarya, su sai a tsora su akan abin da za su halaka kuma su cuce su su cuci wasu. Saboda haka su an ɓarɓarlan musu da hankali, an tafiyar musu da tunani, su sun illata kuma su zo su zama annoba a cikin al'umma su hana kowa sakar. To wanda yake ciyar da kuɗinsu ta irin wannan salo, to babu ko shakka dukiya ba ta yi masa amfani ba, ba ta yi masa rana ba. To wannan karkata ce take zamun ɗan adam a abin da Allah ya bashi na dukiya. Wani lokaci kuma za ka tada cewar wani zai fitar da wato ainihin abin da ya mallaka na dukiya don hana abu hanyar Allah. Shi ba wani abu na salon saƙo yake ƙoƙarin haɓaka ko ɓarna yake ba, ina sakin kuɗinsa ne don yadda za a yi kada addinin musulunci ya motsa ballanta na yanin fa. Da an magana cewar ai ga musulmi can suna yunkurin kaza su ci kuɗi, ki a jiya fitattakin sa gurin a ce gurin gwamnati suna da abin da za su, wannan magana masallaci ba ku wane ne wane ne haka irin waɗannan. To ko dai a ci kuɗin a kashe su ta hanyar wasu saƙo, ko kuma gaba ɗaya a sake su don hana duk wani abu na daidai kan ma ya sami gindin zama ko a ɗaya cikin su. Wannan ɓangare ɗaya ke nan. Sai kuma wanda kwata-kwata zai riƙe kuɗin gam ba za a yi komai da su da ya kamata ba, wanda ko ba haka Allah ya tsara a yi da dukiya ba. Shi Ubangiji bai ba dukiya ga bawa, bai ba shi don ya riƙe kam, don da ana riƙe shi ma da ba a ba shi ba, da su ake a riƙe shi ma da ba a ba shi ba, to ba haka ake so ba. Ko ba a yadda an baka ka tafiyar da ita ta hanyar ɓarna ba. To wannan salo ne da ɗan adam yake barin hanyar daidai a ta dalilin dukiyar da ya mallaka wajen wato tafiyar da ita ko ya kankane cikin abin da ya dace ai da ita ko kuma ya sake ta ita tafiyar da ita ba ta hanyar da aka yi Allah ya tsare mu da kowanne sannan wannan aya ta biyu take cewa yawma yukuma alaiha ko fi nari jahannam wa tukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma karantum li anfusikum fadhuqu ma kuntum takunuzun bayani wannan ayat ta biyu akan abinda ayat da ta gabata ta kare da shi babashirhum da azabul alim aka ce wadanda dukiyoyinsu da ake bukata tafi da su ta hanyar da zace mu tafi da ita ba ta wannan hanya sun tafkake aka ce a musu albishir da azaba mai radadi kamar ce aka ya azabar da aka samu jawo ubangiji sai ce ga yadda za ta dukiyar za a rika zugawa a cikin wutar jahannama kai zafi da ka dauka ana dadana musu a fuska ana dadana musu a gefen dama ana dadana musu a gefen hagu ana dadana musu a bayan ai an fahimta to da haka Allah da kansa ya fayyace bayanin karshen ayat ta kare da wannan ayat da baki daya saboda haka ayoyin da suka gabata suna sanar da mu cewa har kulla abin da ake so da bawa idan Allah ya masa ni'ima to iri ba ci wannan ni'imar yayi abin da Allah yake bukatar ayi da ita kada an maka ni'ima ka zama butulu ka tafiyar da ita ta hanyar da ba ta dace kuma ko wannan shi abin da ya shafi sabon da wannan ayoyi suke ba mu shine karatu mu na abin da muka dira Allah zan gadar sa kuskure kuma Allah ya yi ba subhanakallah wa bihamdika kwa kuma tambaya na
kuma ya zama ne annin da kai ko ba annin ba
eh
Allah ne ya so idan an sa da suka fiki haƙƙin Allah a cikin rayuwar ka ba ta kuwa yaro ga da baraka
yake cewa tambayar sa mutumin da Allah ya ba shi dukiya amma ya ki fitar da zakarta ya kike da ita sunan da ya dace idan ya rasu ɗayan da suka gaje shi suka zace ko fa baban mu a iya wannan dukiya da Allah ya masa mu da bamu san yana fitar da zakka ba gashi mun je festival an ce mana kudin da ke can kaza union kaza unity kaza zane kaza an tattaro ana maganar biliyoyi sai yake cewa idan su da kansu suka ga sa wannan kudin a gaba mu ɗayan sun gada sai ya bari da abin da baban su shi yayi shi ya jiyo idan da za su tsara kudin nan su ga cewa to haƙƙin Allah a cikin zakka da bayan sa da yake a baiwa an fita haƙƙin Allah an yi abin da yake an fita haƙƙin bayi an ba su abin da ya kamata a ba su wannan zai zama wato ceto ga uban da kuma wato nema masa mafita a gurin Allah wannan zai iya zama dalili na Allah subhanahu wata'ala ya feshi abin da sakamakon ya samu ƴaƴan da suke nagari da suka taimaka masa saboda haka an fitar da haƙƙin Allah ubangiji subhanahu wata'ala mai iya yafiya ne gare shi akan kuskuren da kafirin da su don kuma suka tabbare suka ce a su kama gaskiya wannan fa gadan su ne wannan abin da ya shafi tsakanin da ubangijin sa shi ya jiyo don kuma fa asara goma da goma Allah ya tsare Allah ya san da subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk